أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سورارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي كسن شو أتاردكو أتيتم وني سابن شرينا فتوي الرحمة شرين دكي باكو داما دومن أيكو دا sakonnin tambayoyinku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin ne ta hanyar rubutaccen sako wato text ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 460 0415 ko kuma ta addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawar rahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 21 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma yayi daidai da 14 ga watan Satumban shekarar 2025 miladiya. Alhamdulillah kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Rubayar dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri a daidai wannan lokaci kuma cikin yardar Allah kai tsaye a cikin wannan shiri na wannan lokaci zamu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsosun su daga malam. Mai tambaya ta farko yake cewa mace ta yi aure ta nemi wani ba daga danginta ba a matsayin wali alhali kannanta da yayyanta suna raye aurenta ya inganta.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيانك إن قوام سوك اللو لسول علماء وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشي وليجي وانديكي بتوى تبنجل أبوبا كو وانديكي أدا كو يايا وكو نموى wanda shine ke da haƙƙin walittaka akwai wali wanda yake shine na farko akwai mai bi masa haka kansa tsarin walittakar tsani ne ba zuwa kan tsani na ƙasa sai an rasa na sama kuma yana nan to karin uba bazai bada aure ba sai da izinin uban sai ya bada izini sannan ya bada aure akwai da akwai dan uwa bazai yi walittaka ba ga da danta shi ne zai zama waliyinta sai shi ya bawa dan uwanta izini to haka abin yake tsani ne ba wai kawai duk wanda mai wuce ta ga dama ba shikenan ta ce mata wali kuma shikenan a ce aure yayi shi wali rukuni ne a cikin aure idan babu shi babu aure la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidin adli dan samu wali sai an yadda akwai sadaki a cikin auren sai kuma an samu shaidu waɗanda za su tabbatar da lalle an daura auren nan ko kafin a daura sanda za a daura ko bayan an daura kafin a tare zama da dai akwai waɗanda za su tabbatar da an yi auren alal aƙalla a samu adalai biyu ko kuma a samu mutane da yawa waɗanda za su halarci auren saboda idan har ya zanto waliyi ba a ɗauko na gaskiya ba an je an yi waliyin boge ko ta bar wanda shine waliyin ta tafi gurin wani ko wani kanin babatta ko wan babatta ko wani shakikin babatta sai ya dauko shi a matsayin shine zai masa wali tare da cewa ga dan uwanta abin da yana nan to wannan walittaka ta shi bata zama sahihiya ba haka kaga ba aure wanda za su wuce gaba kawai yarinya kawai ta sako su gaba saboda ko ta yi rigima da babanta ko ɗan'uwanta wanda take hannunsa ta tafi wajen dangin uwa su kuma su wuce gaba su yi mata aure wannan ba aure bai yiwu ba sai da yardar wacce sai idan an samu adlu yayi mata wato zalintar ta yayi ya hana ta aure ba gairar ba dalili wanda ta kawo ya kore shi ta kila yana da wata maslaha da zaman ta a hannunsa tana aiki tana ka masa wani abu na albashinta haka yayi ta koran mata masu nema to wannan ana iya kwace walittakar daga hannunsa ba mu wani wanda yake na kusa amma an haka kawai ba su diba sa dada ko ku a san zuciyarta ne kila tana zuwa ta dauko wanda bai dace ba ko wani mashayi ko wani dan fowan nine ko wani dan damfara ta kawo shi ta ce a daura mata aure su kuma su gaba su adalci ba su yadda su daura mata aure da wannan su yadda to shine ta zagaye ta je ta nemi wani wanda take ganin ko makusancinta ne ko kuma suna da wata alaka ta ce gashi a daura mata aure da wani su kuma su wuce gaba yi wannan aure to aure bai yi ba saboda ka dole sai da waliyi ko ko wanda waliyin ya bawa walittakar wanda waliyin ya bawa walittaka haka ake shi yasa ya daga cikin kurakuran da ake yi wani lokaci aka je daurin aure in waliyin bai zo ba ko ya makara kawai wani saboda yana da kusanci da uba shi abokinsa ne ba tare da uban ya bashi wannan haƙin ba kawai sai kawo kansa a matsayin to shi zai zama waliyi wato mai da kanshi waliyin da kansa to wannan in ma ya ci shi waliyi ne ba waliyi bane a shari'a saboda wannan aure bai yi ba haka nan a kula wajen wakili da ango zai ce wane ne wakili na da zai karba mu ango yana iya zuwa karba kayansa da kansa yawanci saboda al'ada ba a cika yin haka ba al'ada mu a wajen mu ango baya zuwa yawanci gurare wasu kasashe wasu al'ummomi shi angon da kansa yake zuwa a bashi auren amma mu a bisa al'adar mu ango koda ya zo wajen da ake daura aure baya zuwa ya karba auren da kansa sai dai a turo waliyi ko wani dan uwansa wansa ko kaninsa ko wani babbansa za ce je karban masa to shi ba wannan wakilin da zai karba wa ango ya zanto wakilin ne da gaske wato shi wanda zai yi auren shi ya wakilta amma ana kuskure a irin nan ma wajejen auren daura aure a wajejen mu wani lokaci sai kaga wanda zai karba auren ya makara ga wali ya zo amma wanda zai karba auren wanda ya kamata a hankali ma a ci shi ne ya riga zuwa tunda shi za a ba amma saboda sakaci ba ruwansa in ma za a rasa ba shi ya rasa ba sai ya ki zuwa a zauna a yi ta jiransa za a yi aure karfe 10:30 kaga 11 bai zo ba a yi ta kira baya go to sai kaga wani carab saboda ya san angon ko abokinsa ne ko a shi dan uwansa ne ma na jini sai ya carab ya matso kusa ya ce bai zo ba amma ni zan karba masa ko ma ya yi murcisi kawai zuwan shi ne wakilin sai an tambaya ya ce a ai ba raso ba amma ni wansa ne ko ni karansa ne ko ni dan uwansa ko ni abokinsa to wannan ma bai yi ba wanda za a bawa aure shine shi wanda yace yana neman auren shi ake bawa aure ko wanda ya wakilta ya karba masa amma kai da kazo ba kai ya wakilta ba to ka karbi iska kenan ba karba masa aure ba sai ba kai yasa ba saboda ka aure bai dauru ba to sai a kula da wannan duk sanda za a aure a tabbatar da waliyin shine waliyin na gaske shi aka nada walittakar shine ya cancanta ya zama waliyin saboda mai walittin ya bashi ko ku a shine zaman waliyin haka nan wakili ya zama shine wakilin shi aka ce mai karbar auren yace zai karba masa amma har kawai ka zo karba aure to fasawa yayi fa wannan jinkiri da aka an ki zuwa ya canza ra'ayi ne shi yasa ba zo ba ka zo ka karban masa yace shi ba su to me aka yi kenan in aure ne ya dauru in ba aure bane to ashe dama iska ka rike saboda ya kamata a yi taka tsantsan su masallatan akan yi kokari a rubuta sunan wanda tun zuwa a kawo ma a karbi form za a cike za a zo a daura aure a wannan wuri aka rubuta sunan waye zai zama wakilin sa sai a rubuta wanda in canji aka samu to a sanar da wuri ba san zo daura aure ba an rasa wakili kuma nan take wani ya zo ya nada kansa kuma a zo a yi burin haka ce a daura aure to wani auren ba aure ake daurawa ba ya kamata a kula da wannan
to akan makallau ne wannan tambaya yake cewa ma'aurata sun yi aure ba tare da gwajin genotype ba yanzu suna da yaro sickle cell ya dace su ci gaba da zaman aure
zama auren su halal ne ba haram ba ne dan suna dauke da jonataib wanda zai iya samu da mai sikila a tsakanin su wannan ba shine zai haramta auren su ba an sani cewa ita cuta da waraka da lafiya duk daga Allah ne da dai akwai asbab amma dai abin daga Allah ne wani lokaci sababin yana nan sai kaga ubangiji kuma ya rike cutar bata samu ba wani lokaci ba sababin kuma sai cutar ta samu ai ba ta bangaren sikila ne kawai ake samun matsala a haihuwa ba ana samun waɗanda AA din ne amma kuma sai haihuwa ne wanda yake da nakasa ai ana yin wannan ba wai dole sai ta wannan ba dan kun rabu Allah ya riga ya rubuta sai ɗaya daga cikin ku ya haifi da wanda mai nakasa ta hannunsa sai Allah ya haifo da mai nakasa ta hannunsa saboda ba wani abu ne da ake cewa haramun ne yin auren babu wata hujja ta haramta auren sai dai kawai a ce kuna ganin ku kwasa yin auren ko kun yi auren ku rubo wannan kuma zaɓin ku ne ko babu wani dalili ba mutum ya ce zai zauna da matarsa ba shari'a ba ta haramta ba sai sake ta ba ko kuma ita ta ce ba ta yi zama da mijinta ba an ba ta kofar da za ta yi hul'i ta sallama da mijinta saboda haka ba nan samun wannan din ko rashin sabbi ba shi zai hana a zauna ko a ki zama ba in ana so saboda haka ba zai zama haramun zaman su ba kuma ba su da wani abin da za su yi gujewa abin da Allah ya rubuta a tsakaninsu amma ba ta hanyar sikila ba Allah ya rubuta wani abu na samun wani yaro wanda za a ji wahala a kansa sai a samu wanda da garma mai sikila da shi watakila sau nawa gashi nan sai a haifi yaro da naɗaɗɗen kafa ya girma a haka wani a haife shi gashi nan shi ba mutum ba shi ba mutum ba to duk ana samun wannan so babu wani wanda zai iya wucewa abin da Allah ya rubuta ba mutum ya ce shi saboda kaza zai yi abu ba a ce masa kakkai
to akar makallawo wannan tambaya take cewa menene hukuncin yin yanka saboda korar bakin aljini shin shirka ce yin haka
ba halatta wai wani aljini a masa yanka haramun ne a ce wani aljani za a yanka dan a kore shi yanka baya daga cikin asbab da ubangiji ya sanya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa hanya ce ta kore aljini babu inda aka abinda aka shar'anta mana shine al-isti'aza ambatan Allah da inda ake tsoron wani cutarwa ta aljani ko wani waswasinsa وقل ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون كتي يا أبنجي إنا نيمان سألن كدك وسواسي لساكي ساكي نشيدان إنا أكوما نيمان سألن كد سهل ارتومي ذاك شغبان لكي اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائث يا الله كتلين لك شيدان ومزن سلماتن سو سوى لك استعاذة إتتي أكتكي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سوى لك أبن دعك بقاتك شين استعاذة لمن قرن الله دقى شيطانو الدعاء أمتن الله دعك أمتن الله شيطانو باسا سكيوا أقولن أكي كرا سلا شيطان زي قدو أكي قاما شيطان زي قدو baya zama gidan da ake karanta suratul baqara baya san karatun ayatul kursi irin wannan su ne asbab shar'iyya da shari'a ta nuna cewa da su ake magance aljinu amma ba da yanka ba ma inda Allah ya ce saboda ku kore aljinu ku yanka to yawanci aljinin su suke sakawa mutanen su irin waɗannan hanyoyi na bid'a hanyoyin da shari'a ba ta zo da su ba saboda su ƙara samun kusanci da su inda ya zanto ka bi hanyar da shi ɗin yake so wajen neman korarsa to ka riga wuce ka yi saboda shi da ma abin da yake so kenan ka saba wa Allah to shi kuma lokacin ne ya samu ƙarfi inda za ka saba wa Allah ka yi gaban kanka to shi kuma lokacin zai samu ƙarfi don ya same ka shigo hannu saboda ka babu inda aka ce a kori aljani ta hanyar yanka a yi masa yanka wannan haramun ne idan mutum yana yi da ƙudurin cewa aljanin an su taimake shi su gudu ko su kori wasu abin da ɗinsu har da wani baƙin aljani da wanda kwarin aljani wanda duka saƙe-saƙe ne na wasu da suke kama da bokaye amma suna nuna cewa a su suna fitar da aljani ne wanda kuma a hakika sun fi kama da bokaye cikin lamurransu su ba halatta
to akar makallawo mai wannan tambaya yake cewa matafiyi zai iya yin jam'i taqdim na azab da la'asar tasha kafin tafiya saboda tsoron wahalar tsayawa daga baya kuma zai yi kasaru ne ko cikakkiyar sallah
a tashar da take wajen gari baya wa gari baya
ya
tashi da ba cikin gari take ba to hukuncin ta hukuncin wanda ya fita daga gari zai iya fara kasar tun daga nan ma ya hada sallarsa idan kuma a cikin gari take kuma yake ganin cewa in ya shiga motar nan da zahar ila sai magaruba ma ba tsaya ba saboda zai rasa sallar magaruba zai rasa sallar la'asar to saboda ka sai ya ga ya kamata ya hada sallarsa ta azhar da la'asar jama'a amma ba kasarar ba saboda dalilin da yake sa ai kasar shine tafiya dalilin kuma da yake sa ai jami'in salloli guda biyu shine bukata idan bukata ta taso kana ya hada sallolinka guda biyu ko da kuwa sallar gida kake kamar yadda ina jin a wancan satin mun dan kawo bayanin irin wannan yanzu to akwai bukatar da za ta sa ka hada salloli to ko a zaman gida ne zaka yi hadawa wannan bukata ce sai ba tafiya ba to amma dan zaka hada sallah irin nan ba kasar zaka yi musu ba idan yanzu to bukata ce ta sa zaka yi sallolinka guda biyu don gudun ka rasa sallar azhar la'asar a lokacin ta to zaka yi su ne cikakku idan yanzu to tashar a cikin gari take amma tashar a bayan gari take an riga an bawa gari bayan an fita to wannan lokacin zaka iya hada su kasaran binna kamar wanda suke tashi daga iyakot kamar fita ne musamman kaji an buga maka santi ka fita to nan zaka iya kasaru duka sallolin ka biyu kafin ka hawo jirgi banda su mazauna iyakot su wanda suke a cikin iyakot wannan a gida suke su
na'am wannan tambaya take cewa menene hukuncin zanen abu mai rai mutum ko dabba da software
duk ɗaya ne da ka dau software ka zana shi da ka dauki biro ka zana shi ko gawayi ko check kai duka abu ɗaya ne duk zane ne baya halatta wanda duk taswira ce akwai bambanci tsakanin amfani da unuwa ka dau hoton mutum da kuma wanda zai zauna ya zana mutum da wata na'ura ko abin da duk zane ne baya halatta
to wannan tambaya take cewa mutum yana zaune a shagon mahaifinsa yana daukar riba daga kasuwanci ba tare da an yi yarjejeniya ba wannan ya halatta
ba zai zama halal ya zai zama halal duk wata mu'amala ta kuɗi tsakanin mutum da mutum dole ne ta gina akan yarjejeniya illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai da yarjejeniya tsakanin wanda zai mu'amala da wanda za a yi mu'amala tare da shi kuna kasuwanci amma ba wata yarjejeniya wannan ba na shari'a ba ne duk wata hanyar da za ta haifar da rigima shari'a ba ta yarda da ita shari'a tana toshe duk hanyar da ta kawo rigingimu ka zo ka ɗauka wani lokaci in ya tashi shi kana cutar shi kana ɗauka fiye da abin da ya dace ka ɗauka kuma kai ma shi ɗin zai iya maka huɗu ba in kana ɗaukan abu kaza ce ka ƙara a yi wahalar ta ƙaru ko abubuwa sun tashi za ka iya yi wa kanka fatawa da kanka to wanda ka ga duk shari'a ba ta yarda da wannan ba to haka in kasuwanci kuke da wani to zanto keke da keke ko babanka ne keke da keke ga abin da zai rika sallamar ka da shi shi ne haƙƙinka ka yarda na yarda shi kenan ga wannan haƙƙinka ne zai baka kayanka amma haka kawai kai ne za ka yanka wa kanka haƙƙi da kanka to wannan haramun ne ba halatta shi ma da ya yi mu'amala da kai haka haramun ya yi shi da kansa da ya ba da ƙofar haka haramun ya yi ku duka biyun shari'ar ta hau kai ba kai kaɗai ba shi ma da zai mu'amala da kai ya kamata ya zauna da kai to wane za ka tsare kayan nan duk wata ga abin da za a baka ko kuma a cikin duk wata riba da aka samu za a baka kaso kaza a cikinta zama da an sani yan uwanka sun sani ko yasa shi kenan dan an ga an baka kana harka gaba ka ba sai kana cutar uwa ba haifinka ba na'am
shakar makalla wannan tambaya take cewa menene hukuncin wanda ya haddace qur'ani daga baya ya bar haddasa ta zubi da ganga
haddace qur'ani ima ce daga cikin ni'imomin Allah duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi karatun qur'ani ya yi masa wata ni'ima ya masa wata baiwa da yawa suna neman irin ta ba su samu ba shi Allah subhanahu wataala ya yi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar mai makarancin alqur'ani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wa fi alkhair ku wanda ya koyi karatu alqur'ani kuma ya karanta da shi almahiru bilqur'ani ma alkiram albarara والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران nabici wanda ya kware wajen karatun alqur'ani yana tare da malaiku masu karamci masu biyayya ga Allah nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin girmama Allah girmama duk wani wanda yake da furfura a kansa da wanda yake dauke da alqur'ani hadisi da yawa na nabi sallallahu alaihi wasallam suke nuna falalar karanta alqur'ani karatun alqur'ani karanta alqur'ani zai zo yana mai shafa'a ga yan uwansa ranar gobe kiyama hadisi masu yawa kaga shi da alqur'ani ni'ima ce to baya da ya dacewa ga wanda Allah ya masa wannan ni'imar yawa sarere da ita ba tare da wani sababi ba ba tare da wani dalili ba haka kawai yayi watsi da karanta qur'anin har ya manta wannan yayi sakaci kuma yayi ba daidai ba idan wata larura ce ta jawo haka nan ba a kama shi da wannan ko ba cewa yayi laifi mutumin da yayi rashin lafiya misali rashin lafiya yasa ya manta abin da ya haddace na alqur'ani wannan ba ko ku a'a wani abu yazo ya shagaltar da shi wanda ya zama wajibi a kansa ya zama yayi nauyi misali da iyalai wanda dole ya je neman musu abin da za su ci wannan shagala da nema wa iyalai zarurar da take kansa yasa haddasa ta tafi ko wani abu irin wannan wannan duk ba a cewa yayi laifi amma wanda kawai sakaci ne da rashin ko da rashin ko kula babu shakka wannan wanda yayi laifi akwai hadisi da suka zo da suke nuna tsananin fushin Allah ko azabar Allah ga wanda zai san Qur'ani ya manta shi amma duk hadisi da wasu inganta ba da wasu inganta ba amma dai an samu maganganu da wasu daga cikin magabata kamar Abul Aliya samu maganganar sa da yake maganar cewa wanda yana daga cikin manyan zunubai Allah ya ba wa mutum alqur'ani kuma ya bari ya tafi haka nan ba tare da dalili ba yana cikin manyan laifuffuka saboda haka baya dacewa mutum ya yi sakaci da wannan
to me wannan tambaya yake cewa shin ya halatta a dora wa qur'ani wani littafi a kai ko a sanya shi a ƙasa karkashin wasu littattafai
shi al-aslu shine duk wani abu da zaka yi na girmama littafin Allah ko wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce girmama shi abu ne mai kyau abu ne mai asali Allah subhanahu wataala ya ce mai azim sha'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub wanda duk ya girmama abubuwan bauta na Allah alqur'ani yana da cikin abubuwan da ake bautawa Allah da shi Allah ya ce to yana daga cikin takawa ta zukata saboda haka idan zanto daukan wasu abubuwa masu nauyi a jibga wa qur'ani shi kansa mu'mini zai ji cewa kamar ba girmamawa to kaga rashin yin sa shine daidai ba yin sa ba saboda haka ya dora shi a saman yafi akan ya dora wasu littattafai ko ya dora wasu kayayyaki a kansa saboda haka zuciyar mai yin hakan shi kansa za ta bashi cewa in yayi hakan kamar bai girmama shi ba to tunda haka ne to sai ya abinda zai zama girmamawa ce har a zuciyarsa statement of all qulub saboda haka abinda zai zama akwai kaikayi a zuciya ko kuma a'a al'ada tana nuna cewa babu girmamawa to sai a guje yin sa ko da nasibi zo karara da ya ce ka a dora alqur'ani wani abu akan sa ba wannan nasibi ya faɗa haka to amma wacce aya da tace mai mu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub duk abin da ya zanto at-ta'zim akwai girmamawa a ciki to wannan yana daga cikin abin da sahabbai sukan lokacin layya sukan sai abin layyarsu su kiwata shi yayi kiba yayi kitse suna cewa wannan yana daga cikin ta'zimu sha'ir Allah saboda wannan dabbar ta layya alama ce ta girmama Allah subhanahu wataala biyayya ga Allah da bauta masa to cikin girmamawa da za su yi musa su samu wanda za su bata abinci ci ta boshi ba wanda suke cikin yunwa ba to kaga idan ya zanto a dabbar layya ma ana so ai wani abin da yake nuna girmamawa saboda ta kasance wata alama ce ta bautar Allah to alqur'ani shi ya fi cancanta ai masa haka kaga rashin dora masa abu mai nauyi wannan yana daga cikin abin da zaka ga akwai wani daga cikin malamin mu da ya karantar da mu Sheikh Umar Abdullah Umar Fullad ibn Shankiti ina tsammanin ya rasu ya karantar da alqur'ani asu aki wannan kana yi ka aji akan qur'ani ko biro to sai ya maka magana sai ya maka fada kuma zai karanta maka wannan ayar mai yu'azzim sha'ir Allah saboda haka sai ya ce dalibi maza zai dauke shi
to wannan tambaya take cewa idan mutum ya kai ziyara kabari mamaci yana sanin wanda yazo yi masa addu'a
abinda nassoshi suka zo da shi gangane da wanda ya riga ya rasu ko dai wanda ya rasu yana rayuwa ta barzakh rayuwar barzakh ta shafi wannan rayuwa ta duniya ba irin ta lahira ba da za a tashi bayan tashin kiyama ba kuma irin rayuwar duniya da aka bari ba wata rayuwa ce a tsakiya ana kiranta rayuwar barzakh to ba irin ta duniya bace rayuwar duniya kana bukatar numfashi kana bukatar ka ci ka sha ka tsuguno kai waye ita rayuwar barzakh duk wannan bukatar akwai ita rayuwa ce wacce ita kuma Allah subhanahu wataala shine yake ba labarin yadda take abinda ya fada shine zaka fada abinda bai fada ba shi da manzansa ba zaka fadi cewa to ga yadda yake saboda gaibu ce ce wa rayuwar barzakh ila yawmi ba'thun a gaban su akwai rayuwar barzakh har zuwa lokacin da za ta ce su to wannan rayuwa ita ce ta kabari bayan mutuwa kafin tashi alkiyama to rayuwa ce ta gaibi ba abinda dan adam zai iya fada akan ta sai abinda alqur'ani ko sunnar annabi suka fada annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa mamaci lokacin da ya rasu in aka dauki gawar mutumin kirki yana cewa qaddimuni qaddimuni yi maza maza ku kai ni saboda irin abin da ya gani tun daga lokacin karɓar ransa da alherin da yake jiran sa don haka Allah Allah yake akai shi kabari ya je haɗu da alherin da ya ga alamun sa don haka duk gawa ta mutumin kirki abin da take cewa kenan sannan gawar mutumin da yake na banza shi kuma yana kiran ya kai cinsa ya kai cinsa ina za ku da ni ina za ku da ni shi kuma saboda irin abin da ya gani tun lokacin da ya zo mutuwa wanda yake nuna cewa gaban ba zai kyau ba to wannan annabi ya ba mu labarin wannan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa idan aka binne mamaci lokacin da wanda suka kawo shi suke tafiya yana jin motsin tafiyar su takalman su ya sama'u qara'ani alim yana jin karan tafiyar takalman su to kaga wannan shi ma annabi ya faɗi wannan daidai lokacin ga abin da yake ji a wannan lokacin haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kashe mutanen kafirai a Badar su Abu Jahl tattaro su aka zuba su a cikin abin nan a cikin rijiyar Badar annabi ya tsaya a bakin rijiyar yake cewa mu mun ga abin da ubangijin mai mana alkawari gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan kuma kun san yanzu abin da ya muku alkawari kun tabbata ya tabbata gare ku gaskiya ne sai na umarci ya rasulullahi sun mutu fa ake musu ake magana da su annabi ya ce a yanzu ba ku fi su jin abin da ake faɗa ba to kaga wannan shi ma nassi ya zo karara cewa a lokacin da annabi yake musu maganar Allah ya sa musu jin maganar da yake faɗa shi yasa ya ce ba ku fi su jin abin da ake faɗa yanzu ba ya ce al'an ba an tubi asma minhum al'an a yanzu ba ku fi su ji ba to kaga wannan duka nassi ya zo mana da shi amma duk wani abin da ba wannan ba akwai hadisi da yawa da suka zo marasa inganci suke nuna cewa ko an ziyarci mamaci zai sa an kai masa ziyara hadisi ne kuma wasu mafarka mafarkai ne Ibn Qayyim ya ka da yawa daga cikin su a cikin littafinsa ar-ruha littafin sai da ya kan akan ruhi da aka kawo irin waɗannan amma wannan ba zai zama hujja ba abinda zai zama hujja nan shine abinda ya tabbata na nassin alqur'ani ko na nassin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai zo ba to mutum ba zai gangance cewa akwai shi ba za ka ce babu ba tunda baka san me ce rayuwar take ba kuma ce lalle akwai ba to yana sani baya sani an je masa ziyara zai sani baya sani wannan Allahu a'lam bai tabbata a sunna ba bai tabbata a qur'ani ba to sai ka ja baki kai shiru ba tare da ka guza a ciki ba
to kuma kallahu wannan tambaya take cewa araban gado shin ya inganta cewa babba ne zai fara dauka kaka sauran yan uwansa
babu wani inganta anan cewa babba ya fara dauka sannan kanana ko mai bi masa haka ba inda akai wannan bayanin a cikin harkar raban gado shi raban gado ana yi ne raba ai kowa da kasansa kowa ga abin da zai samu namiji ne a bashi kaso biyu mace a bashi kaso daya da kaso daya na da namiji da za a bashi mata a bata kaso daya bisa hudu idan ba daya a bata kaso daya bisa takwas idan akwai yaya haka dai kowa aka fadi ga nashi nasibin so da kaga rabo ne da daman can an riga an yi shi Allah ne ya karkasa kowa ya ce ga nashi haka ba magana cewa wani ka fara dauka wani ka kai kuma ka jira sai wani ya dauka babu wannan sannan ma a ce za a yi wannan ne sai shi babba ya zama a ƙarshe shi babba shi ne yake daukan wato hakuri da kawaici sai ya ce to duk ku dauka ma akwai wani ha babba karami da kai wanda kuma ka san gado ai ba wani ha babba kowa da nashi kasan so ma akwai wannan din kana ganin ko atakila shi nau'in abin da aka kasa din wani ya fi son kaza shi a to shi sai babba ne sai ya ci girma a kaida haka kamata ma sai ya ci girma sai ya ce to kowa ya dauki wanda yake so kowar mun na ƙarshe haka ya dace ba wannan siri ya ce babbai fara dauka a wajen kaso
to kuma kallon wannan tambaya kuma take cewa yaya fahimtar hadisin da ya ce tsawon sallah da gajartar huduba alama ce ta fahimtar addini
hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim hadisin anbar cikin da ya hudubar juma'a ya gajarta huduba ya tsawaita sallah sai waɗanda suka bi sallah suka ce abal ya qadan alkunya sakina لقد أوجزت وأبلغت ولو أنت تنف ولو أنت تنفست. تكاي خلوبا كاي تيرجع جيريا دد تاج كذا فساه ما تاج كذا هكما ما جيريا نسا بكتن كارا سكيلين. باكين كسوسي كاي خلوبا دتفاك سموا. سيجي يا هك نسا بولي أجي من ظل صلى الله عليه وسلم يجي إن مما إن تفقه الرجل طول صلاته وقصر خطبه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. سيأجى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى ركشكين ألا مر فيكهم متن وتوهي صلى ميثو يلك تقيت قلوبا لذلك النبي يأتي كتوهي صلى كتقيت قلوبا وانا شيني حديثا لإمام مسلم لو ننسى سروي توشي بيسي نتبتتشي وتوابين حديثا يكي كانت تروى تسنى تيكم السهبيني kada liman yayi doguwar huduba da zai sa mutane su kosa su gaji su sirka gingedi su sirka ma daina fahimtar abin da yake fada musamman da ake sallah wasu rana suna cikin rana mutum zai ta huduba yayi awa 1 yayi awa 1 da rabi minti 50 da huduba yake anan babu fikiwa ciki da haka sawa mutane su rika jinkiri wajen zuwa masallacin saboda sai in yaje zai jima a zaune wani ba ya jura zama sosai wani kuma bai samu gurin da ya dace da zaman ba ya zauna a rana kuma ka zo ka hawo minbari ka yi ta magana tun yana fahimta yana jin daɗi ya daina fahimta to kaga gobe in ya tashi zuwa sai ya kirdaci lokacin da ka kusanta saukowa ba ka haramta masa sauraron hudubar da an shar'anta ta ne don a tunatar da shi lahira to amma ka zo kana yin abin da zai sa mutane kuma su ga gujewa zuwa masallacin da wuri to kaga ba fikiwa ciki kai da kake so a saurari sakonka kuma kai abin da mutane za su daina zuwa sauraron da ko kuma kai abin da mutane su yi gidi ba sa gane sakon kaga ba fikiwa ciki to shi yasa annabi ya ce yana daga cikin fikihun mutum ya takaita huduba ya abin ya zama sirri a ce zahira abin ci za ka ga cewa hudubar yawanci wasu in suka hawo suka saki linzami musamman ake ana barin yin larabcin ana ɗan yin shi kaɗan huduba sai kuma ita kuma hausar sai a yi ta da yawa saboda a lokacin ba ya da linzami wani za ga cewa ɗan abin da zai buto da larabcin zai fi rabin shafi takarda ba ta exercise irin na 'yan makarantar firamare na bai fi rabi ba ya wurin sai ya zauna to in fa ya saki linzaminsa kuma yana sukuwa a cikin harshensa to sai ka gaji kana sauraron shi da ya shiga ba ta ne ke fita ba ta ba da labarai wani ma in ba an ce hudu ba ce ba in kana ji sai ka ɗauka cewa ko ta majalisa ce yake hira ba ka ɗauka hudu ba yake ba to kaga wannan ba fikihu wuri ne da ya kamata ya zanto kana magana da take kara mutane tsoron Allah take kara kusantar da su daga Allah take sa zukatansu su yi laushi su yaushi amma ka zo kana hudu ba ana take kyalya da dariya ina hudu ba take anan ko ana ta ihu kaga babu alamar cewa hudu wannan ta dace da mahallin to abin da kake faɗa dace da mahallin sa shi yasa ce inda mimma innati fiqhi ar-rajul ce alamar fiqhin mutum wato fahimtar sa da zurfin ilimin sa a addini ba zai yi doguwar hudu ba sai ta gaita bakin gurgudu
to wannan tambaya take cewa idan aka tambayi ra'ayi akan wanda ake so a aurawa ya sai amsar ta kasance da cewa alkhairin sa yafi sharrin sa hakan ya wadatar
wannan kaba mun taba ansa ba ba tambayewa ba daidai bane ka ce alkhairin sa yafi sharrin sa wannan ba shi yake nuna cewa zai iya rike ta ba ko abokin zama ne ko yana kula da abin nan zaiyu a rayuwarsa ta mutane ta kowa da kowa za ka gan shi mutum face face mai mu'amala amma kuma rayuwarsa ta gida sai ta ba da mamaki ko ya zama mutum ne mamako baya sakin abin da yaransa za su dan ji daɗi gashi yana da shi ko ya zanto mutum ne mafaɗaci a gida baya sassauta iyalinsa ba sassauci ba afuwa ko ya zama mutum ne yana da wasu ɗabi'u dai wanda ba auratayya ba daɗi so rashin alherin sai girinjaye sharrin sa ba shi yake kiran cewa ya dace ya aure shi ba lokacin da Fatima binta Qais za ta yi aure sai ta kai shawarar manemanta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa za ta aura akwai Muawiya ibn Abi Sufyan dan sarkin Makka sahabi marubucin wahayi yana da rubuta wahayi Annabi aka saukar masa da wahayi kira shi ya zaunar da shi ya rubuta masa sannan akwai Abu Jahl shi ba ya zo yana neman ta da aure shi ba sahabi ne matafiyi kuma mai abin hannu to shi ne take tambaya cikin su wa za ta aura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga shi Muawiya su'lukul la mala lahu zone yake ba ya da kuɗi ba ya da komai a hannunsa ana ba wanda zai iya rike daukar nauyin ki bane ita ta yi aure akwai wanda ta aura ya mata saki uku ta gama iddar ta take so ta kuma aure ba zaura ce ta rayuwar aure ta san kila irin dadin da ta ji a baya yanzu kuma ta zo ta auri wani miskini wanda abincinsa ba sa taimake shi duk daga shi babansa sarkin Makka ne to amma tun da yanzu ya musulunta ba sa tare da uban ya zo ya zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin da aka samu aka san masa shi ba ka Annabi ya ce masa su'lukul la mala lahu shi kuma wannan bai dukan mata ne kaga dukkansu alherinsu ya rinjayi sharrin sun sira da shi amma Annabi ya ce ka taure su taure Usama ya haɗa ta da Usama ibn Zaid saboda haka shi dalilin da yake sawa a yi aure ko a fasa aure ba wai kawai ya ta'allaka da cewa alheri ya rinjayi sharri ba shi wanda za a aura din zai iya rike matar da ya aura ko da alherin sa ya rike sa ba yana dukan mace haka ma da za a zauna lafiya bane bari ita da ta yi rayuwar aure a baya watakila ta samu mu'amala mai kyau kuma ya zo zana ta sake abin da shi ba ta sake zani ba kaga an tsorata ta kuma nan gaba sai ta ji tsoron yin auren ba in wannan aure ya mutu ko kuma ta taso ba ta san wahalar ci da sha ba a gidansu ba ci wahalar ci da sha amma ajinta na farko bai matsa ba ta zo ta auri wani a daddafa ake rayuwa kaga ba ta ji daɗi ba saba da irin wannan rayuwa ba kaga duk da alherin sa ya rija shi amma Annabi ya ce ta basu sau da haka ba daidai ba ne aka nemi a ba da wata shawara a kan harkar aure mutum ya yi dubu ta haka kuma aka yi auren ya zo ta samun tangarɗa kayan bukaci amana su mutane suna sakaci da wannan ɓangaren kuma harkar aure tana da girman sha'ani in an tambaye ka ka san wani abu to ka faɗi abin da ka sani da ya danganci zamantakewar auren ba ce aka yi kai tonan siriri ba ka faɗo su abubuwa da watakila a baya ya yi ya daina yanzu ya zama mutumin kirki ka riga tono ai da can an san shi kaza 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 ya yi zaman Legas ya yi waye waye yanzu duk ba haka yake ba yanzu ya zama mutum kamili da tsatsi kila ma yaje yana hadda Qur'ani kuma ka riga ce ai yaron dai da can ya yi fitsari ya yi kinji ya yi kaza wanda duk baya buƙatar sai ka faɗa abin da ka sani a lokacin kuma iya wannan abin da ka sani din wanda ya danganci sha'anin aure wanda zaka samu harka aure baya da matsala kila harkar sa ta kasuwanci ci bashin mutane kibiya da sauransu kila yana da matsala kai ba wannan aka tambaye ka ba ka zo kana fadar wannan shi a kasuwa dai yana karba ka mutane yana wahala ba ya da alaka da zamantakewa a aure ba ka san shi cewa mutum ne yawanci zaka je shi yana rigima da matansa yawanci yana aure saki wani abu dai da ya shafi auren da ka sani sai ka fada ka san shi yana shaye shaye to yake shaye shaye zai zo wa matar a bige zai iya daukan makami da keta da shi wani to sai ka fada
to akan makallawo wannan tambaya take cewa tsakanin nisabin zinari da dirham wanne yafi amfani wajen zakka da diyya
ce di ina nufin di zinari da fidda ko ce dirham da zinari da
dirham
wanci abinda aka sani fuqaha suna mu'amala da shi wajen auna diyya da kudin sadaki da zakka da abin da shine zinari saboda shi zinari a tsawon tarihi ko ina a kowane lokaci dukiya ce ba inda gwal ya zama ba dukiya ba wata zamani da aka yi gwal ya zama ba dukiya ba ko a kallon shi a matsayin dukiya dukiya ce wanda tana da istiqrar sabanin fidda daraja ta tana yanzu yadda take da daraja a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba haka take da daraja ba da dirhami 12 yana zama dinari ɗaya yanzu dirhami 12 ba zai saya maka dinarin ba to sauraka shi dinari yana da istiqrar shi yasa yawanci fuqahau da shi suke awo saboda shi yana da istiqrar sana ko ina ka dauka ka ba da shi kudi ka bayar ko me zaka sayan kana da gwal za ka karbi gwal din ka sayar maka amma idan ka zo da azurfa ka ce zaka sayi wani abu wani ba zai yadda cewa wai dukiya bace to shi yasa ya zanto shi yana da wannan stability din sai zama shi ne ma'auni na dindindin kuma haka ya dace
Tuwaka makallawa wannan tambaya take cewa a wani hannu ya halatta a sanya zobe ko agogo
duka ko wani hannu kana iya sawa a dama kana iya sa agogo shi kansa zobe annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ne tabbata hadisin Anas ne cikin sahih muslim yana sa hannu a dan yatsan sa khinsar wato dan yatsan da yake kusa da karamin dan yatsa wannan dan yatsan yakan sa masa zoban sa yakan sa na hagu yakan sa na dama saboda in akwai wani abin da zaka yi kiyasin agogo da shi shine zobe zobe shine zaka yi kiyasin agogo da shi to annabi yana sa zoban sa hagu a kamar yadda zuwa hadisin Anas sannan wani kuma yana sawa a nan dama saboda duk inda mutum ya sa shikenan wasu suna matsawa cewa sai an sa agogo a dama ba dole bane idan mutum yana jin dadin sa shi a dama kiran ya saka yayi idan kuma ya ga cewa ya fi saba da sashi a agu shikenan ya saka annabi ya saka zobe a dama ya sa a agu in akwai wani abin da yake za ka yi kiyasin agogo da shi a cikin mutum shine zobe
to wannan tambaya take cewa mace mai al'ada shin za ta iya yin alwala ta baki Allah bukatunta
ba dole sai ta alwala ba alwalarta ba za ta dauke mata karinta ba alwalar wacce ke da al'ada ba ta dauke kari haka addu'a kuma za ta iya yinta kowane yanayi ne ba a hana ta yin addu'a ba dan tana al'ada saboda ka ba sai ta yi alwala ba
akramakallahu wannan tambaya take cewa menene matsayin namiji da ya maru matarsa har ta ji ciwo
bai kyauta ba ya yi abin da bai dace ba ko da shari'a ta yadda namiji ya doki matarsa a yayin da aka bi dukkan mataki na ladabtarwa ba su yi amfani ba Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗannan matakai 1, 2, 3 fahjuruhunna fil madaji sanin cewa wadribuhunna kaurace musu wajen kwanciya a kirawo ƴan uwanta da ƴan uwansa ba su haka ba min ahli wa haka ba min ahliha in yurida islahan yufiqu Allahu bainahuma da bangaren ta a turo mutane ta bangaren sa dauko mutane zauna tattauna a faɗi matsalolin a sasanta duka hanyoyin da zai yi wa'azi da waye duk bai zo hunna wa hajiru hunna sanai ce wadribu hunna to shi kansa dukan annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta shi da cewa duka ba mai wato radadi ba duka mai cutarwa ba wanda duk zai duka har ya fasawa matarsa jiki kaga wannan ba shi ne ya bi wancan umarni da Allah subhanahu wataala ba a ba shi wannan damar ba shi dukan da aka sa a yi mata duka da zai nuna fushinsa saboda haka ya dauki wannan abu haka da bai taka kara kariya bai dan yi mata haka wanda wannan ba wani ciwo da zai ji mata ba wani fasa jikinta da zai yi amma dai za ta zai nuna mata fishin da yayi shine ayi dalili cewa a doke su din amma ba duka bane na haddi irin wanda ya sha giya a yi masa bulala ba irin wannan dukan bane to saboda haka in har yayi dukan da ya ji mata rauni to babu shakka kuma mari ma ya cika ce
yace mari
amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala Allah ya hana Annabi yake wala ta dribul waje ko da aka dake kakar ki fuskarta mari dukan fuska ne dan hala ka mutum ke daga hannu ya mari ruwan abin da dan sa yayi sai ne ba afuwarta ya bane mutar yafi masa
wannan tambayar take cewa assalamu alaikum mallam na kasance ina da yarinya wacce ba ta jin magana saboda haka ina yawan yin rantsuwa a kanta in ce ba zan yi mata wani abu ba daga baya kuma sai ne kasancewar in ban yi mata ba babu wanda zai iya mata abin wato wannan abin yana damuna domin kafarar da yawa ba ma zan iya lissafawa ba a yanzu ina kokari domin na gana daina mallam menene mafita
kadan zaki ta yin kafara in kafara ta yawaita tunda tana damun ki zaki daina yanzu ki daina yin kafara zaki ci gaba da yi amma in kina yin kafarar yau kika yi gobe kika yi jiya kika yi to ke da kanki zaki sawa bakin ki din zabi ba a san yawan rantsuwa wata jalullah warda talli aymanikum kar ku sanya Allah ya zanto waje makari ne za ku kare kanku daga aikata alkhairi tabarru za su hana ku aikata alkhairi saboda haka Nabi ya ce kuma duk wanda ya rantsuwa daga baya ga abin da ya rantsuwa ba zai yi ba shi ya fi alkhairi to ya kafara ya abin da ya ce ba zai yi ba wannan shi ne hukuncin da aka faɗa ba za a canza ba wannan hukuncin da kina yawan yi ai wannan shi an yi miki haka ne dan ki daina dan ki dau mataki da mutum da ya san in ya yi rantsuwa irin wannan zai biyo ta da kafara ko ba ya zai biyo ta da kafara to kafin ya yi zai tsaya lissafi amma ya zanto an barki ba kafara to kina yawan yi to wannan zai sa ki saki jiki ma ki ci gaba da yi saboda haka za ki ta hakuri har a bakin ki ya gana da ke cewa rashin yin din shi ya fi alkhairi
mai wannan tambaya yake cewa mallam me ya ingancin cewa wanda ya ba da sadaka ga mutumin da ya minke ya yi bara bayan an sallame sallah cewa sai ya yi sadaka sau 20 ba ta goge masa laifin da ya ba na wannan sadakar da ya bayar
to ban san idan aka samu shi mai wannan hukunci idan samu wannan hukunci ba inda aka yi wannan danyen hukunci babu wani malami da ya tabbata dan haka ballantana kuma ce hadisi ba ba zai zo da irin wannan ba abinda ba ya zo da shi aka si Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ba wasu taimako a cikin masallaci lokacin da al-ashariyya suka zo Annabi ya ga irin kayan su da ayayyage zannuwan da suke daure da shi saboda talauci a ga masalla Annabi tashi ya hudu ba ya kira mutane shi a taimaka musu a lokacin akai ta kawo taimako wani ya zo da surra wato daurin kudi ya zo ya aje gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ganin haka kowa sai ya dinga kawo wani mai mudu bi kowa ya nan da nan sai ga kayan abinci an tara su ga yan sutura gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya ce ban san nafil islam sunnatul hasana wanda dai sunnan ta kyakkyawar sunna a musulunci yana ishara zuwa ga wannan da ya fara kawo tallafin sa mutane kuma da suka ga kowa ya ta zuwa yana kawowa to wanda ya sunnan ta kyakkyawar sunna a musulunci yana da ladanta da ladan wanda ya koyi da shi saboda haka shi musulunci ba wai ya hana a taimaka mana a masallaci bane kwata-kwata ba wannan sai makon ma ana yin sai ana karɓar sa sai dai kawai kasancewar mu yanzu rayuwar ana so mai da ta koma bara musamman mu a arewa amma na so ya zama bara sana'a ya zama mutum da lafiyarsa amma sai ya ɗauki sai ya kashe zuciyarsa kawai sai dai ya je ya ce a yi masa ko kuma a dinga ƙarya wani ba cutar da yake da wata ƙarya take ƙarya ce ba haka ba wani cuta ce ya yi a baya ya samu magani ya warke amma sirri sai ci gaba da kilema din cewa yana da wannan cutar wani ana so ba a yi masa maganin da gaske an kai shi asibitin ba gudu yake so yake ba shi kudin ire-iren wani duk suna nan to in aka ce haka za a bari masallatai kawai kowa ya tashi ya bara wannan ya tashi wata rana za ka ga mutane ma suna musu irin masallaci irin wannan saboda ba a basu su yi ibadar yadda ya dace ba tun ya yi gama sallah yana da azkar ɗinsa wasu sun tashi suna ta kwarɓar abin nan abin a masallaci wani yana tashi yana nafila amma an kasa barin shi ya nutso a sallarsa to shi yasa dole a yi wa abin tukkar hanci ce to duk wanda yake da bukata ba hada shi aka yi ga musulmi amma ya koma waje ya je waje can bakin kofa ya je ya faɗi abin da yake bukatar sa kuma wanda dai zai taimaka masa ya taimaka masa amma ba wai hadisi ne ce haramun ne ka ba da kuɗi sai ka yi sadaka 20 baka kankare laifin ka ba ko wannan
to aka maka lau da fatan Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya jagora masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin na fatuwar rahma na wannan lokaci sai dai za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar da ake aiko da sakonnin tambayoyin wato hanyar rubutaccen sako ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma ta adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwar rahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehin malamin namu Farfesa Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa a tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni Mubarak Hamza Adamu nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.